إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake bamu damar zama a wannan daki, ɗaya daga cikin dakunan Allah a bayan ƙasa, shine masallaci a wannan unguwa ta Bani Fando ta biyu, inda muke gabatar da karatu wannan littafi na Manhajul Haq. Daga mun samu kusan sati biyu ba mu samu muka yi karatu ba, saboda wata tafiya da muka yi zuwa Maraɗi domin gudanar da daura. To Allah ya sa mun je lafiya mun dawo, da haka za mu ci gaba da karatunmu. Darasi na gaba muna bayani ne akan baiti na 25, inda yake cewa wa imanu na qawlun wa fi'lun wa niyyatun min al-khayri wa ta'ati fiha nuqayyidu. Muna cikin bayani ne akai wanda mun tsaya cewa wanda ya faɗi magana da harshensa, abinda ya faɗi a harshensa bai tabbata a zuciyarsa ba, sannan kuma bai gaskata shi da aikin shi ba, to ba a karɓan masa wannan aikin. Sannan kuma shi a lahira zai zamantowa cikin waɗanda suke tababbi. Shi yasa Sufyanu Sauri, Allah ya masa rahama, yake cewa malamai suna cewa la yastaqimu qawlun illa bi amali, magana ba ta tsayuwa sai da aiki, dan an faɗa ba aikata ba, to wannan magana ba ta zamantowa magana tabbatacciya. Da haka magana ba ta tsayuwa sai da aiki, wala yastaqimu qawlun wa amalun illa bi niyya. Haka magana da aiki ba su tsayuwa su zamanto tsayayyu mai tsarku sai da niyya. To haka wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunna. Haka aiki, magana da aiki da niyya ba sa tsayuwa sai da dace ma sunna. Ya zamanto abinda mutum ya faɗa ya aikata ya ɗaura niyyarsa ya dace da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk abinda bai sa dace da sunna ba, to duk yanda ake ganin kyawun wannan abin, to wannan abin bai samu karɓuwa a wajen Allah. Kasa mutane za su so da wasu abu, su to menene laifin kaza, a dole ne abin ya zamanto ya dace wa sunnar manzon Allah, hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine zai sa aiki ya zamanto karɓaɓɓe kuma yardadde a wajen Allah. وقال الاجري رحمه الله اتكين الشريعه بابا ده يكي cewa باب القول بان الايمان تصديق بالقلب واقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا الا بان تجتمع فيه هذه الخصال الثلاثه. اولا بابا يكي cewa بابا ne wanda yake maganan cewa imani gaskatawa ne da zuciya. Abinda mutum ya faɗa ga harshe, ma'ana ya gaskata shi ga zuciyarsa, ya tabbatar da shi ga harshensa, sannan ga kukuwa su yi aiki, ga kukuwa su nuna abinda ke cikin zuciya. To mutum bai zamantowa ni mumini mai imani sai waɗannan halayen guda uku, ma'ana sun tabbata, sun haɗu tare da shi. Shine mi faɗa da harshe, gaskatawa a zuci sannan aikatawa da gaggawa wa lokacin da mutum zai zama to wa ke mu'mini na gaskiya saboda haka wannan duka ana so a nuna mana aqida ta ahlus sunna wal jamaa abinda ake ce mai imani shine qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi sannan wa amalun bil jawari dole sai an samu wadannan abubuwa guda uku sannan duka wadannan abubuwa qaulun bil yani bil lisan tasdiqun bil qalbi amalun bil jawari ba sa tsayuwa illa bi muwafaqati sunna ma'ana sai sun dace wa sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan kenan baiti na 26 malai yace wa yazdadu bi ta'ati ma'a tarki ma naha wa yanqusu bil isyan jazman wa yafsud ma'ana wa yazdadu bi ta'ah imani yana karuwa da ayyukan da'a duk lokacin da ayyukan da'a na mutum suke karuwa to imanin shi na karuwa ma'a tarki ma naha tare da barin abinda ma'ana Allah ya hana wa yanqusu bil isyan imani kuma yana raguwa da saban Allah in mutum na saban Allah to imanin shi na raguwa ne in yana ta saban Allah imani zai raguwa in ba ai hankali ba sai a waye gari imanin ma ya kare saboda haka kenan saban Allah rage imani yake da'a ga Allah kuma ƙara imani yake duk mutumin da yake son imanin shi ya hau ya ƙaru to ya zamanto mai yawaita ayyuka na da'a ga Allah wannan zai ƙara mishi ya dada masa imaninsa shine malai yace wa yanqusu bil isyani jazman wa yafsud ma'ana imani yana raguwa da sako jazman wannan haka abin yake tabbace wa yafsud kuma yana bacewa idan duk lokacin da da'a ta bawa ta karu imanin shi zai karu saboda ayyukan da'a imani karuwar waɗannan ayyukan kuma karuwar imani raguwan ayyukan da'a raguwan imani annabi alaihi salatu wassalam yana cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba imani yanki 70 kai ana fa afdaluha qawlu la ilaha illa allah mafificin wa'annan yankokin na imani shine wadan la ilaha illa allah wa adnaha mafi kasa wanda akarshe wanda a ƙasa daga cikin ayyukan imani shine imatatul adha anil tariq gusar da kazamta daga hanya ba wai ka zubar da kazamta a hanya ba a'a ka ga kazamta a hanya ko abinda zai cutar da mutane ko misali a ce abinda in mutum ya taka zai ci masa kamar kaya ko kuma abinda ya shahi ba ko abinda ya kama da wannan ka gusar da wannan ma yana daga cikin ayyukan imani ba wai ka zo ka zubar da kazamta ba amma yanzu ka diba gani musamman ma lokacin ruwa da ake ciki akwai waɗanda suke amfani da wannan damar idan an yi ruwa a lokacin nan ne za su bude gwalalan gidansu su rika ɗebo ruwan ma'ana gwalalo sai su rika zubawa mutane su rika bi suna takawa ana watsa ma mutane wannan gaskiya mai imanin kware ba ya yi haka ba wai ka zuba kazamta ba a'a in ka ganta ma ka ɗauke ta ka gusar da ita to wannan aiki ne na imani aiki ne wanda aka sani masu imani suna yi sannan yace wal haya'u shu'batun min al iman haka jin kunya ma wani yanki ne na imani da aka imani yanki ne mai yawa sannan ɗabi'u ne masu yawa duk lokacin da bawa ya ƙara wani aiki daga cikin ayyukan imani sai imanin shi ya ƙaru amma da sharaɗin ya bar abinda Allah ya hana sa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya hani a kai saboda haka kuma imani yana raguwa da me da sako da ya zo a wani hadisi yake cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin abin da ke nuna kyawun musuluncin mutum ya bar abinda bai dame shi ba abinda ba a sa shi ciki ba abinda baya ciki to wannan yana daga cikin kyawun imanin mutum ya zama to bai shiga lamarin da ba nashi ba
lamarin da baya ciki, lamarin da ba a sa shi ba. Amma duk mutumin da kaga shi komi yana fitowa a ciki, abinda aka sa shi da abinda ba a sa shi ba ma sai ya shiga, gaskiya ya lalabi imanin shi na da rawani. Da aka duk lokacin da bawa ya nisanci safan Allah, ya samu kusanci zuwa ga Allah, ko kuma dan neman kusanci ga Allah da neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala, da jin tsoron azabar Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan ana lissafa shi shima daga cikin imani, kuma ƙari ne na imani. Daga cikin abin da ke nuni akan haka, akwai hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar, hadisin da aka samo daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Mazinaci a lokacin da zai zina, ba zai yi zina ba yana da imani, sai an cire imani, sannan yake samun damar ya yi zina. Amma in akwai imanin ba zai yi zina ba. A ce duk lokacin da kaga mutum na zina, a wannan lokacin fa an zara imani tare da shi. Wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Haka ba zai sha giya ba a lokacin da zai sha giya yana mai imani. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Haka mai sata farawa ba zai sata ba a lokacin da zai sata yana da imani. Ma'ana aikata waɗanga abubuwan da muka zana tawaya ne na imani. Duk mutumin da kaga yana aikata waɗannan abubuwa da makamantansu, alama na cewa imanin shi ya tawaya. Imanin shi ya ragu, kenan barin waɗannan abubuwa da neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala da neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala, wannan ƙari ne a cikin imani. Da haka kenan a takaitan takaicewa, al-imani yazidu bi fi'li ta'ati wa yanqusu aidan bi tarki al-ma'asi wa yazidu aidan bi tarki al-ma'asi taqarruban bi hadha at-tarki ila Allah. Ma'ana imani yana daduwa, yana karuwa da aiki, da aikata ayyuka na da'a, sannan yana karuwa kuma da barin sako dan neman kusanci ga Allah da wannan barin abin da yayi na sako. Allah subhanahu wa ta'ala, ana neman kusanci zuwa ga Allah ne da aikata abubuwan da yayi umarni, da kuma neman kusanci, ana samun kusanci zuwa ga Allah kuma da barin abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aikata. Da haka malai yace wajen kusanci isyari jazman, ma'ana tabbas imani yana raguwa da sabon Allah subhanahu wa ta'ala, babu kokonto, babu shakka a cikin wannan. Da haka baiti na 27, nuqirru bi ahwali al-qiyamati kulliha wama ishtamalathu ad-daru haqqan wa nashhadu. Bala yace nuqirru bi ahwali al-qiyamati kulliha, muna tabbatar da abubuwan da za su faru na ranar tashin kiyama, halayen kiyama gaba daya mun tabbatar da wannan. Wama ishtamalathu ad-daru haqqan wa nashhadu, da abinda wannan gida na lahira ya kumsa, wannan gaskiya ne kuma mun shaida da haka. Kenan kun ga a cikin wannan baitin malam ya ambaci wani asali daga cikin usul na imani, rukuni daga cikin rukunin imani, shine imani da ranar kiyama, ranar lahira. Da yace nuqirru bi ahwali al-qiyamati kulliha, ma'ana kenan ranar kiyama, imani da ranar lahira. Wannan haƙiƙa ne, mutum ya yi imani da ranar lahira da kuma tabbatar da halayen kiyama, ma'ana muna masu tabbatarwa, muna masu imani da dukkan abin da zai kasancewa bayan mutuwa na halaye, da kuma fayyatattun abubuwa, da kuma musibu da al'amurra waɗanda za su faruwa tun daga fitinar kabari da azabar kabari da ni'imar kabari, sannan kuma tashi bayan an mutu, sannan taruwa da za a yi a hilin kiyama domin hisabi, da kuma kora mutane da za a yi zuwa wannan hilin, da kuma sakamako da zai kasancewa a wannan ranar, da kuma hisabi da za a yi wa mutane da kuma littattafan ayyukan mutane da za a ba kowa littafin aikinsa da kuma sirati wanda za a kawa shi ne gada wanda za a kawa tsakiyar wutar jahannama wanda kowa zai bi ta wannan gadar wanda an ce siririnta kamar dai gashin kai ne sannan kuma ta yi takobi kai hi sannan kuma kowa sai ya bi ta kai sannan a gefen wannan siradi akwai kalalin ma'ana karahuna waɗanda suke masu abin nan masu tsini waɗanda suke masu jawo mutane wani zai samu ya tsira wani kuma ma'ana za su mushi rauni wani kuma za su ja shi su kada shi wutar jahannama wal iyazu billah da kuma ma'auni da za a aje a auna ma mutane ayyukansu da kuma aljanna da wuta da dukkan abubuwan da suka zo bayanin su ya zo daki-daki a cikin alkur'ani da sunna waɗanda suka shahi ranar kiyama wannan duka mun yi imani da wannan intifanin mun tabbatar da wannan kuma wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jama'a tabbatar da wannan da kuma imani da wannan wa mashtamalat huddaru haqqan da abinda kuma wannan gida na lahira ya kumsa na fayyacattun al'amura wanda bayaninsu ya zo a cikin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma wa nashhadu muna masu shaida shaida na tabbatarwa na yaqin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wajen suffanta masu imani yace wa bil akhirati hum yuqinun su masu imani dangance da lahira suna masu tabbas ma'ana suna masu imani na yaqini ba su shakka game da kiyama sai baiti na 28 malaka tafakkar bi athari al'azim wa ma hawa mamalikuhu al'uzma la'allaka tarshudu tafakkar bi athari al'azim kalura da gurabu ko kuma ayoyi na Allah waɗanda suke masu girma da halittun Allah waɗanda suke manya waɗanda suke nuna cikar halittarsu ma'ana cikar wanda ya halicce su da girman wanda ya kaje su Allah subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da bayansa cewa su riƙa lura da ayoyin Allah masu girma da manyan halittun da yayi a cikin wannan tunanin da kuma wannan luran da tadabburi a cikin irin waɗannan halittu da Allah yayi akwai wani gurbi wanda yake mai girma ko kuma akwai wani tasiri mai girma akan bawa da kuma amfani game da wannan tunani ga mai imani wajen ƙara imaninsa wanda kuma yake ba mumini ba wannan abin zai zama to koma a gare shi ta shiga a cikin wannan addinin mai girma to saboda haka wa ma hawat mamalikuhu al'uzma da abinda Allah ya mallaka abinda Allah ya mallaka masu girma suka kunsa in ka nemi sammai da ƙasa da makamancin wannan waɗannan duka suna daga cikin halittun Allah manya masu girma idan mutum ya lura ya yi tunani da abinda wannan halittun suka kumsa a cikinsu na ayoyi alamomi waɗanda suke masu girma waɗanda suke nuna girman Allah da hujjoji waɗanda suke masu haske masu haskakawa waɗanda suke nuna suke haskaka girman makagin waɗannan halittu yanzu in ka dubi sama dubi girman sama wurare daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana sama aya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce farji'il basara can baya kayan wannan inda yake cewa nan da cikin suratu abinan nan cikin surat din surat saba inda yake cewa abinan سيأتي فرج البصر أكثر من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو عسير معنى كما إذا جنن كذا كيو كذا بسما دوبا من كيو أسأناك وكذا معنى ونورين بيك بطاعة الجارة قوة يادة قوة هودة أسما in ka kallo guda ba ka gano ka sake maimaitawa in za ka maimaitawa fiye da sau ɗari ba ka ganin wani aibi a sam idanunka ganinka zai dawo ma'ana yana kaskantacce yana kasashe wajen ganin aibi game da halittar sama irin wannan sammai abinda suka kumsa abubuwan lura masu girma da Allah ka tarshudu tabbas kai idan kai aka wata kila zaka samu shari'a sai ka zama to daga cikin shari'ayyu dalilin wannan tunani da aka malam ya zo da wannan ne kamar yanda Allah ya umarni a rika lura da waɗannan halittu na shi manya ka dibi sama ka dibi ƙasa yanda Allah ya halicce su yanda Allah ya tsara su kai kanka ma ka dibi kanka Allah subhanahu wataala yana cewa yake cewa ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim ya kai mutum menene ya rudar da kai game da bauta ma ubangijinka mai karamci wanda yayi ma abinda duk abinda yake na karamci ubangiji yayi ma shi Allah yayi maka duk abinda yake karamci saboda haka kenan Allah subhanahu wataala yace alladhi khalaqaka wanda shine ya halice ka shine ya kage halittarka alladhi khalaqaka fasawaka ya daidaita halittarka fa adalaka ya tsara da hukunka kai ka da shi kai zamne ko kuma kai tsaye ka dibi madibi ka dibi tsarin halittarka yanda Allah ya tsara ka zaka ga akwai gwaninta akwai kwarewa sannan akwai dalili mai nuna maka girman wanda ya halice ka lura da irin waɗannan abubuwa suna taimaka ma mutum wajen shari'a da haka ake son irin wannan lurar mutum ya riƙa yi Ibn al-Qayyim a cikin Miftahu Daru Sa'ada yake cewa wa ahsanu ma unfiqat fihi al-amfas at-tafakkur fi ayati Allah wa ajabi'i sina'i والانتقال منها الى تالق القلب والهمه به دون شيء من مخلوقات يجي مثل كيان ابيندا يكمات اتيد دا لنغاشي ده وانا اي معنى ا cikin sa shine التفكر في ايات الله تناني ا cikin ايات الله لنغاشينك اند يركو كتيد دشي معنى كايشي shine wajen tunani da ayoyin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala mai makon ka sai ka bata lokacinka da lunhashinka ka zama mutum ya je ya yi awa daya wani ya yi minti 30 ya sa tele gaba yana kallon ball a cikin minti 30 din nan da minti ko kuma awa guda din nan Allah daya sai iya lunhashin da kai wannan lunhashin naka ya tafi banza da ke nan inda yayi dacewa wannan lumashin kai shi shine wajen tunani game da ayoyin Allah da abubuwan mamaki na aikatau da abubuwan da Allah ya aikata da kuma ciratuwa daga wannan zuwa ga ratayuwar zuciya da kuma himmantuwa da wannan kuma bayan wani abu daga cikin halittu Allah subhanahu wa ta'ala ba sai daga mutane su fata lokacinsu wajen abubuwan da ba su da wani amfani alhali dukkan washin da ya riga ya tafi wannan washin ya tafi in ka yi shi inda ya dace za ka ci amfaninsa in ka yi shi inda bai dace ba ka yi asararsa ranar kiyama idan aka nuna maka lunhashin da ka yi a wuraren da ba ka ci amfaninsu ba za ka yi nadama a lokacin da nadama kuma ba ta amfani wannan duniya ba mun zo bane mu zauna a nan duniya dindin mun zo ne zuwa wani dan lokaci kenan kowa yayi kokari kafin lokacin shi yayi ka tabbatar da ma'ana rayuwarka da kai a nan duniya iya shekarun da Allah ya yanka maka kai wannan rayuwa ne a cikin tsarin Allah a cikin tsarin da Allah subhanahu wataala ya halice ka dan sa malaiki fada kuma a baiti na 29 alam tara hadha al-layla idh jaa'a musliman fa'aqabahu jayshun min as-sulh yatrudu ya kai mai imani alam tara ya kai mai imani shin baka ganin hadha al-layla wannan dare yanzu muna cikin dare dare abin lura ne a matsayin ka na mai imani ka lura abin da ya kamata ka lura ne aya ce daga cikin ayoyin Allah kadiba kana ni idh jaa'a musliman lokacin da dare yazo da duhu yanzu muna cikin duhu saboda dare ne amma kuma nan da dan lokaci kadan fa'aqabahu jayshun min as-subh yatrudu sai wani runduna ya biyo bayan wannan dare na asubahi ya kore dare yanzu da inda garin Allah ya waye asubahi ta zo aka yi sallah asubahi sana ta fito sai ka nemi ina dare yake babu shi wannan hasken ya kore dare wannan ma ai ya kamata ya zama abin lura gare ka zuwan dare da bacewarsa da zanwa hantsi da wucewarsa wannan duka ayoyi ne waɗanda suke nuna mana girman Allah suke nuna mana ma'ana matsayin wanda ya halice su da girmansa kuma Allah ya yi mana wannan dan ya zama to abin lura a gare mu dan mu gyara tsakaninmu da Ubangiji a matsayinmu na bayin Allah da Allah ya halice mu dan mu bauta masa a wannan rayuwa idan muka je a cikin suratul furqan Allah ta'ala yana cewa wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Allah ta'ala yace wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara Allah shine ya sanya dare ya sanya hanci yanzu muna cikin dare nan da dan lokaci kadan sai mu samu kanmu cikin hanci khilfatan suna mai bajuna wani lokaci dare yazo wani lokaci kuma hanci ne wannan Allah yace aya ce alama ce liman arada an yadhakkara ga duk wanda yake son ma'ana ya wa'azatu wannan wa'azi ne a gare shi kaga wucewar dare da ini alama ne na wucewar rana yanzu muna wuce rana muna rana asabar ko da mu waye gari gobe mu wuce asabar mun shiga mai lahadi to a cikin shekarun da aka yanka maka wannan asabar fa ta tafi kenan ba ta sake dawowa a cikin shekarunka ka rage asabar in lahadi ta zo ta wuce haka in litinin ta zo ta wuce haka haka za a waye gari waɗannan kwanukan da aka yanka maka sai ka canye su gaba daya sai a waye gari yanzu ka koma karkashin kasa sawa'a ka gyara ko baka gyara ba tsakaninka da Ubangiji lokaci yayi tahiya zaka abin da ka riga ka shuka shine zaka girba a lahira da aka yi kokarin ka shuka alkhairi a nan duniya domin ka girbe shi a lahira wa au arada shukura ko kuma yin godewa Allah wannan ayoyin kadai suna nuna mana abin da zai samu mu godewa Allah subhanahu wataala idan muka ji a cikin suratul zumar Allah ta'ala yace yukawwiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layli wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamma ala huwa al-'azizu al-ghaffar Allah subhanahu wataala yace yukawwiru al-layla 'ala an-nahar Allah ke shigar da dare akan hanji wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layli ya shigar da hanji akan dare wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara shine ya hore rana da wata rana da wuto ta fadi da rana muke iya lissafin shi abin nan rane ko wata ya kama ya mutu da wata muke lissafin mu watanni da shekaru to Allah ya hore wadannan kullun yajri li ajalin musamma kowanne yana gudana ne iya lokacin da aka ambata ma'ana lokacin da Allah ya riga ya ambata akwai lokacin da duka waɗanda abubuwa da muka zana za su tashi daga aiki za su bar aiki ذلك يعني على هو العزيز الغفار الله شيني مبواي الغفار ما يوان غفرة إما تندى بك غاني با تندى بك فهمت با يذلك غاني كسكرا وكتوبة الله الله ما يغفر برغن نجرم الله هنده فيكي ديجرم الله هنده فيكي بيكي جرم الله وما كومن جرم الله هنده فيكي انك كوما الله الله ما يغفر سورة الأنعام الله تعالى كتوى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح الله شيني ما يساقوا أصباحي ما يفتد أصباح حسك الأصباحي وجعل الليل سكنا الله يسن يدري سكنا النسواني a cikin dare ne mutum ya ini kasuwa ya ini wajen aiki ya ini wajen harkoki in dare yayi ya dawo gida a lokacin zai wanka ya ci abinci ya huta ya natso ya yi bacci duk gajiya da wahalar da ya sha da rana in ya yi bacci wannan gajiya sai ta wuce sakar washamsa wal qamar husbana ya sanya mana rana da wata dan lissahi da rana muke iya lissahi rana ku da wata muke lissahi watanni da shekaru zalika taqdirul aziz al alim wannan duka yani kaddarawa ce ta mabuwayi wanda yake masani Allah subhanahu wa ta'ala idan muka je suratul yasin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ayatul lahum aya ce ga mutane mi al-laylu aya ce ga mutane mi al-laylu dare aya ne inji Allah subhanahu wa ta'ala نسلق منه النهار من سنتي حنتين يدري فإذا هم مسلمون سيجا متى نتشكن دو ما نتشكن دري والشمس تجري هم كلي والشمس تجري لمستقر الله إذا كما رأنا تنا بدانا ga domin wani matabbacin ta zalika taqdirul aziz al alim wannan kaddarawa ce ta Allah mabuwayi wanda yake masani sannan baiti na 30 malaka ta'ammal bi arja'is sama'i jami'iha kawakibuha wa qadatun tataraddad تأمل بأرجاء السماء جميعها كالوردة فانقرور سما قبائيا كالوردة فانقرور سما قبائيا كواكبها كورارون دأتشكين سما جاسنوا وقادة ما سحسك كاوا tataraddadu suna kai kawo idan ka dibi sama musamman ma in kana kauye inda babu lantarki inda ne yayi tauraro zaka gani sun haskaka ma'ana sun kawata sama jakkau shi ma wannan abin nurani yanda Allah ya sanya tauraron nan su zaman to kawa ya sama da kuma alamomi waɗanda ake shiruwa da su musamman ma waɗanda suke bulaguro a cikin sahara ko kuma a cikin teku ko kuma a cikin teku wanda suke cikin sahara wannan abin ni na taba gane shi a aikace ni na taba gane wannan a aikace wata rana muna cikin sahara ta durku sai dare da dare yayi direban ya gashi sai ya ba mai kama mishi to shi mai kama mishi din bakon sahara ne to shi direban sai ya kwanta mal ana ta tsara gudu ana ta gudu ana ta tafiya wurin da ya kamata a ce mun kai aka ga har yanzu ba kai ba kai sai aka ce a tada direban da aka tada direban aka tsaya ya tashi ya wanke fuskatai sai ya dubi sama da ya dubi sama ya ce ai mun kauce mu hanya inda tauraron can yake can ne ya kamata mu ha sannan aka juyo aka koma inda tauraron nan yake to da haka Allah ya sanya tauraro na farko aikin su kawa da sama na biyu kuma alamomi ne da ake ganewa ake gane hanya da su waɗanda suke tafiya cikin sahara ko cikin teku na uku aikin su shine jiwa shedannu a lokacin da suka hau sama domin sauraro labarin sama to su ma wannan ayoyi ne waɗanda suke nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala sannan baiti na 31 yace alaysa li hada muhdisun mutasarrifun hakimun alimun wahidun mutafarridu alaysa li hada muhdisun shin bai zamanto ko li hada ma'ana ga wannan halittar ba mai ban mamaki shin waɗannan halittun masu ban mamaki sama da ƙasa da tauraro da duwatsu da itace da mutane waɗannan duka halittu ne masu ban mamaki to waɗannan halittun masu ban mamaki shin bai zamanto suna da muhdisu wanda ya kage halittar su ba a suna da mahalicci duk mai hankali lafiyayye ba wanda hankali ya kuce ma ba a mai lafiyayyen hankali ya san da cewa abinda aka samar na halittu a nan duniya wannan abin yana da mahalicci mutasarrifun wanda yake gudanar da shi ma'ana babu wani abin da yake iya motsawa face sai da kulawarsa sai da gudanarwarsa hakimun wanda yake gwani a cikin halittunsa alimun kuma masani ba abin da Allah bai san da shi ba wahidun wanda kuma shi ɗaya ne mutafarridun kuma shi kadai ne ya kadaita Allah shi kadai ne bai da uwa bai da uba bai da ɗa bai da mata Allah shi kadai ne kuma ba a hada Allah da wani a cikin ibada shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa ma khalaqna as-samaa'a wal-arda wa ma bainahuma baatila ba ma alitsi sama da ƙasa ba da abin da ke tsakanin su baatila dan banna zalika taqdi zalika zannu alladheena kafaru wannan zaton waɗanda suka kafirta ne waɗanda suka kafirta su ne suke zata a halitsi sama da ƙasa kawai dan wasa a'a Allah bai halitsi sama da ƙasa ba da halitun da a tsakanin sama da ƙasa dan wasa a'a فويل للذين كفروا من النار عذاب تثبت ga waɗanda suka kafirta azabar wuta wannan kenan alimun Allah masani ne halittun Allah wannan halittun da Allah subhanahu wataala yayi da samar da su dalili ne akan cewa Allah ya san da waɗannan halittun gaba ɗaya ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir Allah ya san duk abin da ya halitta الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن الله يعني تسمي بكوي قسم ما بكوي يتنزل الامر بينهن الامر ناس وكاك كان سما ده قسل تعلم دون كسان ان الله على كل شيء قدير الله مسنيني مي يكو ني اكن غومي وان الله قد عارف كل شيء علما الله يا كيوي ده سنن كومي با ابين ده الله بي سني با ا cikin halittus sannan baiti na 32 bala wallazi bil haqqi atqana sun'aha wa awda'aha al-asrara lillahi tashhadu bala ma'ana amsa shine eh wallazi bil haqqi atqana sun'aha wanda da gaskiya ya kyautata halittar waɗannan halittu wa awda'aha al-asrara sannan kuma ya sanya mata wasu sirruka lillahi wannan duka halittar Allah ce nashhadu muna shaida akan haka Allah shine ya halicci waɗannan abubuwa gaba ɗaya kuma shine ya kyautata halittar su kuma ya azama waɗannan halittun sirruka waɗanda muka sani da ma waɗanda ba mu sani ba mun shaida wannan halittar Allah ce shi yasa wani a cikin abiyatu yake cewa fawa ajaban kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhu aljahidu walillahi fi kulli taharikatin wa fi kulli taskinatin abadan shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid yake cewa fawa ajaban ya abin mamaki kaifa yu'sal ilahu tata ma wai za a iya samun daman ma a saba ma mahalicci Allah am kaifa yajhadu aljahil koko yaya mai musu Allah ma zai musu Allah walillahi fi kulli taharikatin akwai aya mai nuna Allah a cikin dukkan wani motsi wa fi kulli taskinatin da kuma cikin dukkan abinda ma babu motsi a cikin shi abadan har abada duk wani abu mai motsi ko mara motsi a cikin shi shahid akwai shaida mai nuna Allah ɗaya ne mai nuna Allah ne mahalicci wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a cikin komai akwai aya mai nuna Allah guda ne da aka wa fil ardi injimalan a baiti na 33 kada lokacin sallar kare ne dan da nawa ne ake sallar a wannan baiti na 33 mala yace wa fil ardi ayatun liman kana muqinan wa ma tanfa'u al ayatu man kana yajhadu wa fil ardi ayatun liman kana muqinan a cikin kasa halittar kasa akwai ayoyi amma hu liman kana muqinan ga wanda ya sakankance halittar kasa alama ce mai nuna kadaitowar Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ayar halittar Allah ba ta amfanin kowa tana amfanin wanda ya sakankance wanda ya yi imani da Allah imani na tabbas kamar yadda yazo a suratul zariyat wa fil ardi ayatun lil muqin a cikin halittar kasa akwai ayoyi inji Allah ga masu sakankancewa ibn kasir a cikin tafsirin sa yake cewa la aya ma'ana fiha min al ayat addalatu ala azamati khaliqiha wa qudratihi al bahir a cikin halittar kasa akwai ayoyin da suke nuni akan girman wanda ya halicci kasa da kuma ikonsa wannan kenan da haka kenan wanda yake amfanuwa da waɗannan ayoyin su ne waɗanda suka yi imani na tabbas da Allah amma wanda ba su ba wa'annan ba sa amfanuwa kuma ba za su amfanar ba saboda haka malam yake cewa ma tanfa'ul ayatu man kana yashhadu wadannan ayoyin na halittan kasa ba sa amfani ga wanda yake musun Allah Allah ta'ala yana cewa qul inzuru ma za fi samawati wal ard ku duba ku ga abin da ke cikin halittar sammai da kasa akwai ayoyi akwai alamomi masu nuna girman Allah sai dai wa ma tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun sai dai ayoyi da gargadi ba sa wadatar da waɗanda ba su imani da Allah shi wanda bai imani da Allah duk abin da zaka nuna mishi na ayoyi ko da dalilai masu nuna girman Allah baya gadewa da haka ka godewa Allah in Allah ya sanya ka cikin waɗanda suke lura da manya-manya halittun da Allah ya yi sama da ƙasa da sauran manyan halittu waɗanda suke zo da girman Allah in Allah ya sanya ka cikin waɗanda suke ɗaukan waɗannan ayoyi ne masu nuna kadaituwar Allah ka godewa Allah wani yana da waɗannan ba su zamantowa ayoyi gare shi shi yasa Allah ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun waɗanda kalmar ubangijinka ta azaba ta cancance su ba sa yin imani walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarau al'azab al'alim ko da ko kowace aya ta zo musu ba za su yi imani ba sai sun ga azaba mai raɗaɗi wani wuri ma Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun nawa ai ba su lissahuwa ayoyin da suke biyarwa a kansu ma'ana a cikin ayoyin da suke biyarwa a kansu a cikin sammai da ƙasa yamuruna alaiha wa'anda suke biyarwa yanzu ka diba ga abin mamaki hau jirgin sama ne sama da kai daga iko Allah to wannan sararin samaniyan da kake hawan jirgi ya bi a kanka shi kanshi wannan aya wa an yi nawal billah ce wa sai da aka jirgi ya sama daga can sai rika tsinkayan kamar wani tsulutsulun kasa haka kamar wani tudani sai ce wancan tsulutsulun kuma menene sai aka ce ai garuruwan nan ne manya-manyan benayen nan ne na garin Yamai waɗanda ma'ana aka abu ya ce su ne can kamar tsulutsulu kasa aka ce mishi eh ya ce tsaf ya ce inda jirgin gari wa ƙasa mu ga yadda za a yi wai inda ya dawo ƙasa wai ya ga yadda za a yi in ya dawo ƙasa shi ya zai ka gani ko to wannan duka ayoyi ne ka ji ba ga yadda jirgin sama zai ɗaga sama musamman ma waɗanda suka taɓa shiga jirgi za a ga akwai aya ce wace gudanar da shi Allah tsakanin sama da ƙasa ya rabu da ƙasa kuma a can sama ba wai me ake cewa ba liƙe ke da sama a'a shi yana tsakanin sama da ƙasa wace gudanar da shi Allah to waɗannan duka ayoyi ne da mutane suna biyarwa a kansu ya Allah subhanahu wa ta'ala amma wahum anha mu'riduna suna masu kawai da kai game da wannan وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويؤبد وفي النفس هكا تشكين راي آيات أكوي آيوي وفيها عجائب كما أكوي أبو بوم ماماتي ببرنكا بها لتد الله يمكا رمتم آية شيبا با بها يعرف الله العظيم دوان الرئيني أكي سنة الله من جرما ويؤبد أبو تامس shi yasa Allah ya ce wa fi anfusikum afala tusirun a cikin kawunan kuma akwai aya shin ba za ku zamanto masu basira ba bibi yanda Allah ya halicce ka ya sanya maka rai yanda kake rayuwa shi ma wannan aya ce wanda take nuna maka Allah wanda ya kamata ka san Allah da ya halicce ka yi maka irin wannan halitta ka bauta masa saboda haka kenan waɗannan duka abubuwa ne na aƙida wanda in musulmi ya samu guzurinsu wallahi ya samu gishirin zaman duniya da lahira amma wallahi duk mutunan da bai da aƙida waɗannan ababen na aƙida da ake karantawa baka san su ba baka yi imani da su ba wallahi kana akan gaba ta hade shi yasa ake ce mutane su je makaranta su je su saurari karatu wannan shine zai sa su gyara lahira su dan lahira ta yaya za a yi wa abinda kuma ka shuka shine za ka girba dan haka mutum addinin ka wajibi ne ka karanci addinin ka kamar yanda ka mai da neman duniya wajibi kuma ina ganin ne ya kamata mu dakata saboda kurewan lokaci abinda muka bari dai da Allah ba mu lada usakuran da muka yi kuma Allah ya yi mana da wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.